أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا من يبوغ علم الأكشيد يساك حدامو وأن المسلاتي مقلا دينشي أبيب منكد وأجهر جباوة. A wannan yini na Juma'a 23 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma shine 14 ko na'am 14 ga watan 4 a shekara ta 2023 na lissafin miladiyya. A wannan shine zaman mu na 23 ci gaba da darussa da muke a Ramadan domin fahimtar littafin Allah mai girma da ƙoƙarin tabbaka shi a rayuwarmu. Allah ya ba mu iko. Jiya mun tsaya a cikin dai karatun da muke na sharhin aya ta 78 a suratul Nisa'i, ko da ke mun gama da wannan ko da tara. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Ita ce zamu tashi ko? Na'am. Duk a cikin siyakin bayanin cewa abin da yake aukuwa a rayuwar ɗan adam na alheri, falala, arziki, ci gaba, lafiya, zaman lafiya, samun ya'ya da duk da ni'imomi, to daga Allah suke. Haka nan idan Allah ya jarrabi mutum da wani abu marar daɗi, to ba a yin camfi a dangana wa wani saboda ba a ƙaunarsa, ko saboda ya zo da addinin Allah, da ilmantar da addinin Allah, a ce ai zuwan nan naka shi ya ja mana wannan musifa. Allah ya hana wannan, shi yasa ya bayyana manzon sa sallallahu alaihi wasallam kariya, yace wa arsalnaka lin-nasi rasula. Kuma da manzon ka ambata manufar fadin wannan shine Allah ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya, cewa kada a tuhume shi da cewa shi ya sabbaba kawo wani tashin hankali, ko me yazo da shi, shi manzo ne. An fahimci abin da haka, kar a dangana masa musifa a ce zuwan sa ne ya jawo tashin hankali ko ya jawo fari. Shi yasa ba a zama lafiya, wannan addinin da ake kira zuwa gare shi shi ne ya kawo tashin hankali, sunna din ne ita ta jawo fitina, waye-waye, duk wannan zancen mummunan zance ne. Yawwa, duk abin da ya faru Allah ne ya kaddara shi. Akwai darasi da shi ma ya kamata a ambata dangane da ladabi ga Allah maɗaukaki wajen zance. Allah ba a dangana masa sharri. Allah ba a dangana masa mene? Sharri. Kun ga anan da ya ambaci ma asabaka min hasanatin fa min Allah. A baya ya ce qul kullu min indillah. Me muka ce akai? Khalqan kaunan qadaran. Ko shi ake nufi? Shi ya halitti abun shi ya kaddara shi. Shi ne mai hukuncin abu kaza ya kasance. Amma ba a dangana masa shi fi'ilan. Ba a dangana wa Allah mene? Fi'ilan. A ce wannan aikin Allah ne. Allah maɗaukaki duk aikinsa babu sharri. Duk aikin Allah alheri ne. Duk aikin Allah alheri ne. Amma ana samun sharri a cikin aikin halittar Allah. Ita halittar da Allah ya halitta tana aikata sharri. Don aka tashi dangane sharri sai a ce aikin wannan halittar ne. Sai ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri mene? Ma khalaq. Kun gani? Yawwa, me ce min sharrihi ba, domin Allah ba a dangane sharri zuwa gare shi. Sai dai a ce min sharri ma khalaqa. Ka ce ina neman tsarin Allah, Ubangijin safiya, wanda ma'ana da ikonsa da idaninsa da umarninsa shi yake ba da dama safiya ta buɗe haske ya ceto. Sai aka ce min sharri ma khalaqa. Kaga tunda da shi aka ambata kawai a ayar farko, an fahimta? Dole a samu damirin da zai koma zuwa gare shi. To maimakon a dangana masa damirin a ce fi'ilinsa ne, sai a dangana wa halittarsa, sai a ce min sharri ma khalaqa, ai min sharri ma khalaqa Allahu. An gane? Yawwa, shi dan adam duk abin da ya same shi na sharri iri biyu, in ma na bala'i, bala'i da jarabawa da tashin hankali da damuwa, wanda yakan iya zama sakamakon zunubinsa ne Allah ke masa azaba, dan a rage a kankare wannan zunubin sai a tsora masa wata matsala. To duk matsalar da ta same shi sai a kankare masa wancan zunubi. An gane? Yawwa, ko kuma ya zama an yi shi ne don horarwa. To kaga dai wannan aiki yayi, kuma sannan aka yi masa uquba ko mu'ajjala kenan a nan duniya, ko mu'ajjala da aka gaggauta ta. Yawwa, ko kuma wanda za a jinkirta nan baya, amma asali sakamakon ne, sakamakon aikinsa. Shi yasa da ma'ana ce fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Don haka matsala tana samun mutum sakamakon aikinsa. To shi ake danganawa aikin, ba a danganawa Allah aikin wata damuwa ko wani abu da za a kira shi sharri. Saboda ne dan adam shi ne sababin aukuwar wannan mummunan abu. Kun gane? Saboda Allah duk aikinsa ne. Meye abin da Allah din ya yi tukuna? Ku duba ku. Menene abin da Allah ya yi? Idan misali Allah ya kawo wa al'umma talauci da tsadar kayan abinci da rashin zama lafiya da kamfar ruwan sama, wannan menene? Ayyuka ne aiko? Waye ya aike? Allah ne. Shi ya kawo tsadar, shi ya kawo kamfar ruwan sama ko? Shi ne ya kawo rashin zama lafiya. Waɗannan abubuwan ne su af'al ne dangane da Allah. To amma kuma waɗannan af'al ɗin sun kunshi darasi ne, duk abin da ya yi ne saboda wata hikima. To Allah duk da ya yi wani abu domin hikima, to babu wani abu da ya yi shi domin zalunci ko domin cuta ko domin a ce kawai sharri ya auku. Allah baya aikata sharri. An yi cewa wannan zancen bi shekara an muna ambata cewa in ka lura hikimar Allah hatta a halittar shedan, kaga shedan shi sharri ne mai aikata sharri. Amma ba za a ce Allah ya aikata sharri da halittar shedan ba, domin halittar shedan din da aka yi sababi ne na za a samu masu sabo, masu saban nan za su tuba. Tuban nan ne alheri ne. hikimar Allah shine sunansa na at-tawwabu yayi aiki kaga a ce kenan samar da shedan wa in kana fi'lan yunsabu ila Allah fashururu allati taqa'u min ash-shaytan la tunsabu ila Allah an gane ko sharrin da yake aukuwa daga shedan to ba a dangana wa Allah duk da cewa shi ya halitta shedan haka shi dan adam da aljan su ne suke yin laifi su suke yin mene shururi sharri shi yasa zaka ga ai ana tuhumar su ko ane musu ukuba sakamakon aikin da suka aikata Allah ta kun gane wannan yawa to shi summa qala ta'ala sannan Allah madaki shi ma asaba min hasma asabaka min hasanatin ai fi dini wa dunya ko a dini ko al'amarin duniya idan wani abu ya same ka fa min Allah to wannan daga Allah ne samu nan ana nufin na alheri yau kaga an fada da min hasanati huwa alladhi manna biha Allah ne ya maka wannan baiwar ya baka ƴaƴan ya baka dukiyar dukiya ce ya baka zaman lafiya ya baka ni'imomi da Allah ya so ya baka babba daga cikin waɗannan ni'imomi da ma imani da tabbata akan tafarki ko to duk wannan ni'imar Allah ce to duka min Allah domin babu mai ba da ni'imar shiriya dama sai Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha dan haka Allah huwa alladhi manna biha wa yassaraha wa bi taysiri asbabiha shine ya bada damar ta ya yassare ta kuma sabubban da ta hanyar su ake samun wannan ni'imar Allah ne ya sauƙaƙa su sai wannan ni'ima ta samu sakamakon sauƙin sababi ya bayyana wa ma asabaka min sayyi'atin abinda ya same ka kumarar daɗi kar ku manta mun yi magana jiya hasanatin da sayyi'a a wannan yaƙin me ake nufi alheri ko da sharri na jarabawa yawwa ba a magana akan sakamakon ladan aiki wannan hasana din ba ita ce ake magana akan wannan ba wanda take cikin man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha to wannan hasana din ita ce ake magana ta sakamakon ladan aiki amma wannan ta wannan siyakin ana nantan alheri sayi'a kuma ana nufin mummunan abu na jarabawa da bai samu ba yawwa wa ma asabaka min sayi'atin fi dini ai akwai sayi'a tana aukuwa a addini ko yawwa cin mutuncin da za a yi maka addini da zagin da wani zai maka addini da a zo a kawo maka hari saboda addini ka saboda tsayuwarka a kan hanya duk wannan menene musifa ce haka nan fi duniya ko lamarin duniya yawwa haka ko a hana ka addini ai kokari a cin mutuncin ka saboda addini kaga wannan a addini wani abu kuma na duniya ne a kona ma gida a mare ka a zage ka wannan lamarin duniya ne ko to duk abin da ya same ka na wannan yake fa min nafsika to Allah yakan yi maka wannan ne saboda ubar wani abu da kai ka yi girman kai ko ka ci mutunci kai ma wata ran Allah mu yake sako maka wannan akwai kuma abin da zai zama mujarradin jarabawa Allah ya maka dan jarabawa dan ka samu lada dan ya dauka maka daraja amma an ce fa min nafsika saboda shi Allah ba a dangana masa sharri shine nan kawai ya kamata ku fahimta an gani duk abin da ya auku ko da marar gadin ne ko da a kaddara dama mun sani Allah ne ya halicce shi to ba a dangana wa Allah a ce Allah ya aikata sharri Allah ba ya aikata sharri ai ba dadin gini ko ba haka ba saboda shi duk abin da ya auku daga gare shi alheri ne shiriya ce ni'ima ce alheri ko menene haka nan in wani abu ne da kai sharri ne a gunka to shi kuma hikima ce a gurinsa ko ya sanya maka tsadar kayan abinci la'alla hikimar ita ce ta haifar maka da tunanin da za ka fito da wata sana'ar da za ka ƙara bunƙasa tattalin arzikinka an gane wannan yanzu wannan aikin da Allah ya yi ai kaga bai zama sharri gare ka ba a ƙarshen lamari duk da ka sha wahala haka nan mutuwa da mutum zai yi a wajen jihadi menene ya sha azaba an kashe shi ya yi istishhadi amma a ƙarshen lamari ne zai samu sakamakon masu shahada wannan a ƙarshen lamari ne alheri ne ko sharri alheri to idan Allah yayi wannan aikin dan wancan hikiman ne ba dan ya aikata sharri Allah baya aikata sharri an gane wannan ko ba gane yana da muhimmanci a kula sai ce ai bi dhunubika wa kasbika ya aukuni sakamakon zunubinka da kuma wato abinda hannun damarka ta tsurwuta wama ya'fu wama ya'fu Allahu anhu akthar abubuwan da Allah madaukaki ma ke afuwa akan su sun fi wannan yawa abubuwan da Allah ke mana afuwa akan su shi yasa yace wa ya'fu an kaseer wa ya'fu an kaseer idan da Allah yana kama bawa da duk abin da ya aikata da an shiga uku ko amma me yake ina afuwa ya ce ba saboda bai sani ba kawai ya ka a nuna maka wani gumma ana nuna maka ne baka isa a damu da wannan ba baka isa ba sai a kyale a wuce Allah ya mana rahama mu'amala da Allah wallahi kasu komai daɗi mu ne muka kasa fahimtar Allah muka kasa gane haƙiƙanin yadda Allah yake haƙiƙani ta iya abin da ya bamu labari da mun san wannan wallahi da mun more rayuwarmu wajen mu'amalarmu da shi khaufan wa raja'an ko khaufan wa raja'an kuma izama bitawazo zama cewa akwai mizani ne da kake yi a ji tsoron Allah in yace kar ayi kar ayi sannan kuma a riƙa nutsuwa da kwanciyar hankalin cewa shi ne gafara ne baya so tsoronka yayi yawa yadda za ka ji cewa shi ne azaba ne kawai mai mugunta Allah baya mugunta baya zalunci baya azaba haka kawai in ka ga an yi zancen azaba wa ya jawo kai ne da ba kai aikin ba ba za a yi zancen azabar ba kuma abubuwan da kake din ba duka zai kama ka da su ba wanda suke manyan ma manyan idan ka tuba ka koma zuwa gare shi hatta shirka in kana da rai a duniya ka tuba ka koma zuwa ga Allah sai a yafe shi yasa musuluncin kafiri yake karbuwa domin da kafiri ne yana shirka amma in yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah me yake faruwa shikenan an shafe duk rayuwarsa ta baya wannan menene rahmanci ra kullum ina faɗin wannan abu ka kwatanta dan Allah kai yadda kake mu'amala da ƴan uwanka akwai irin wannan rahama ko kusa ko alama babu ko kusa ga mu da yawa shi yasa mu Allah ya yi mu ɗabi'ar dan adam da tsabar riƙo ba a mantawa wani in yi ma wani abu ko wucewa kai ta kofar gidansa sai ka harari gidan ko ba haka bane kawai saboda tsabar rashin haƙuri kaga wannan baka da halin wayafu an kafir wani laifin ma na shekaru da yawa ne an manta da shi amma daga kaga mutum ko kaga ƴaƴansa sai wani sai ya yi ƙwafa ana yi sai ta ina ma na samu dama na rama kafin baban nasu ya mutu duk ba fa kike kuma a kan me da ya yi afuwa kuma sai Allah ya ɗaga masa daraja to kai yanzu inda kai ne Allah yake maka mu'amala irin yadda kake wa ɗan uwanka musulmi wallahi da ka shiga uku dan Allah ka duba kowa ya zauna ya duba laifin da yake wa Allah kuma ya ga yadda Allah yake ƙara shimfiɗa masa ni'ima idan da ɗan adam ne kake masa wannan saɓan wallahi wata ran sai ce iskar da zaka shaƙa ya fasa yau ba za a baka ba kawai ka tafi lahira saboda ya yi fushi da kai ruwan da zaka sha a hana ka ni'imar zaman lafiya idan kai kasa aiki ƙafarka ta kasa tafiya hannunka ba zai motsa ba saboda ka yi wani laifi to amma Allah baya haka sai ka ga ya bar mutum shekara 30-60 da ƙarfinsa yana zunubi yana ta'i ya ƙi tuba kuma can ƙarshe sai Allah ya kawo masa tuban rana ɗaya kuma Allah sai ya ƙale duk abin da duk munin aikin sai ya ƙale shi kawai an manta saboda ya tuna yana da Ubangiji ya jiyo wurin dan Allah ka daure ko tsakaninka da matarka ko tsakaninka da ƴaƴanka ka gwada haka a gidanka ka zama mai afuwa ka zama mai kauda kai tayi maka shekaran jiya tayi maka jiya yau idan tayi ka hada duk ukun ka ce to ba komai da ke zaka iya a rage hanci ne da fada da zafi akan yara irin wannan fadan da mangarewa da take sa yaro ya je ya tambade ya shiga titi saboda ne bai samu kauna ba a gidansu duk wanda ba shi da rahama fa Allah ba zai masa rahama ba duk wanda ba shi da rahama to ba zai ga ta Allah ba zaka akwai bukatar ka zauna da Allah ka cire zafin rai da girman kai wai kai sai an yi maka yadda kai kake so ai baka isa ba wane ne ya isa a duniya ai masa maka afuwa ya yi ma rahama ya kau da kai ba dan bai gani ba ya ga duk abin da kake amma an kyale halin girma da isa da iko kai ma kana da damar da zaka yi uwanka musulmi musamman ƴaƴanka a ce kana da tausayi da tausasawa ta magana wai wani wai baya wasa da ƴaƴansa ana ina mamaki ana ban labarin wani wai alfahari yake yana faɗa cewa shi yana da ƴaƴa goma ya ɗauki ɗaya rungume shi ya fito da shi ƙofa gida wai ba zai yawon shi za a rena shi to wannan abin ko kai kun tuna kissar al-Aqra bin Habis ne ko wanda daga cikin sahabbai ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yaro da sauransu ana sun ba ta shi ku da ma kuna so ku ba ku yi mamaki yake su ba sa yi dauki yaro wai har a sa shi a kafada saboda ku duba irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da Hassan da Hussein yana ana sallafa suna hawa gadan bayansa suna wasa kullum muka ambaci wannan zan ce yanzu ko imamin ku ne na masallacin ku yake muku ne za ku yi da shi yayin sujada ɗansa ya zo daga gida sai ka ji ana uban shagwaba ko to kuma duk abun mutum kowaye shi ba zai kai girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi ku duba yadda yake da wannan irin tausayin da ja a jika umama jikarsa haka zai sanya ta a kafada sallar farilla fa ba nafila ba in ya zo ruku'u da sujada ya ajiye ta sai ya gama sai kuma ya sake daukata sa a kafada ya ci gaba da karatu ya rike ta a hannu haka zai har sallar ta kare dan Allah in tambaye ku imamin ku ne mai za ku yi maka ya ji a duba a canza shi ina kawo wannan misalan ne ya ƴan uwana wallahi ina kawo wannan misalan ne saboda maqsudin shine mu canza mu gyara idan dai ba za mu iya halin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na rahama to na me za mu zo mai ta faɗa cewa ba mu samu mu ma abu yadda muke so ba saboda mu din ba mu yi wa mutane yadda ya kamata a ce an musu ba ka kyautata mu'amala ka kyautata lafazi ka kyautata yadda za ka yi gana da mutane tattaunawa da su gaisawa da su kaddara su a fuska wannan ba karamin riba ake ci ba riba ba wai don a yaba maka cewa kai kana da kyakkyawan hali ba a'a riba ta kasbin zuciya har su karɓi abin da kake talla musamman a ce kai tallan addini kake sai tallan addini kake amma kuma aikin ka kullum zafi kaushi zagi bala'i la'ana ba zai yiwu ba ba a cin nasara da wannan Allah kyauta mu kyale shi kar mu koma wani zancen da kullum ake yin sa yace fa Allah ta'ala qad fataha li ibadihi abwaba ihsanihi Allah ya bude wa bayinsa kofofin kyautatawarsa da kyautayinsa wa amarahum bidukhuli libirrihi wa fadlihi kuma ya umarce su su shiga cikin aikin alherinsa da falalarsa da kyautatawarsa wa akhbarahum anna almaasi mani'atun min fadlihi ya bada labari kuma cewa saban Allah yana hana falalar Allah to kaji saban Allah yana hana falalar Allah, saban Allah yana hana ilimi mai amfani, saban Allah yana hana arziki, saban Allah yana hana albarkar rayuwa, saban Allah yana hana mutum lafiyar jiki da ƙarfin jiki, saban Allah yana sa fushin Allah, saban Allah yana sa duhu a fuskar mutum. Abubuwan da saban Allah shi suna tsewa, mun karanta wasu a cikin Izafatul Lafan in ba ku manta ba. To wannan kuma sannan kaga waɗannan abubuwan da za su same ka da kyamatar mutane su kyamace ka shi ma wani sababi ne. Ai, saban Allah wani abu ne da yakan jawo wannan, yawwa yakan jawo mutane su kyamace ka. Saboda me? Baka shiri da Allah sai ga mutane duk ba sa kaunar ka, da musifar da za ta sauka a kanka duka sakamakonta ne. Ai, wannan saban ne da kai ya jawo maka waɗannan. Don haka in an ce fa min nafsika, ba ƙarya aka yi maka ba. Kun gane darasin ta nan guri? Yawwa, ba wai lalle sai direct kaga an rubuta arzikin wane ne gashi nan ya taho tiriyan-tiriyan zai sauku gare shi kuma an ce an fasa, ba sai kaga haka ba. A'a, a cikin rayuwarka ta rashin albarkar albashinka, ta rashin albarkar kasuwancinka, ta Allah ya jarrabe ka da masu yi maka sata, Allah ya jarrabe ka da masu mugunta iri-iri, da masu cin amana a ƙarƙashinka, duk wannan jarrabawa ce. Sai Allah ya hana maka jin daɗin da kake so ka ji, to kai kuma in ka bincika kanka za ka ga kai ma akwai abin da ka aikata. Akwai ko babu? Haka. Don haka mu gyara waɗannan abubuwa wajen alaƙarmu da Allah, sai mu ga Allah subhanahu wataala ya yassare mana, ya sauƙaƙe mana. Fa idza fa'alaha al-'abdu fala yalumanna illa nafsahu. Haka ne? In bawa ya aikata saban Allah, to kada ya zargi kowa sai kansa dangane da musibar da za ta same shi. Kamar da muke magana shekaran jiya ne ko, cewa wani abun na saban Allah da kayi haƙuri baka aikata shi ba, jin daɗin nasa ɗan minti kaɗan ne, amma kuma wallahi zai ja maka baƙin cikin rayuwarka baki ɗaya. Ka zo ka sa goshinka a ƙasa ka roƙa ka roƙa ka roƙa Allah ya ƙyale ka. Saboda me? Wani laifin kai, wani kuma yana bin ka hatta a zurriya, ka yi wa babanka, ka yi wa mahaifiyarka wani mummunan laifi, sun bar duniya suna jin ba daɗi dangane da kai. Sai Allah ya jarrabe ka ya baka ƴaƴan da za su yi maka irin wancan abin da ka yi wa babanka. Ana yin wannan ko ba a yi? Musifa ce ko ba musifa? Musifa ce. To ita wannan ya sunu an yi ƙala laka fiha fa min nafsika, ko la ya sunu? Ya sunu. Ya dace a ce wannan abun shi ma fa min nafsika, ko kada a faɗa? Ya dace. Saboda menene fannin nafsikan ta hakika ce, kai ne ka aikata. Ka yi wa babanka rashin kunya, ka yi masa kaza, ka yi masa rashin kyautawa, abin da ya waje ba kai masa ba. Mahaifiya an wulaƙanta ta, sai ka haifi ɗan da zai wulaƙanta ta. Aljaza'u min jinsil amal. Wannan darussa ne kawai na rayuwa, sun ishe ka kai abin nan, ka ɗauke su a matsayin wa'azi, inda a ce ana lura. Sai ce fa innahu almani'u li nafsihi an wusuli fadlillahi wa birrihi. Wannan shi ke hanawa mutum, wato mutum shi ya hanawa kansa falalar Allah da kyautayinsa su isa zuwa gare shi. Ko? A ce yanzu in kana son falalar Allah ta zo maka, me za ka yi? Sai ka daina saɓan Allah, sai ka ga ƙofofin alheri sun buɗe, ƙofofin sharrin da za ka aikata har su zama sababin da wasu shururin za su biyo maka ta wasu sabubba daban-daban, su ma sai ka ga Allah ya cire maka su, ya yaye maka. Don haka komai yana nan, awwalan wa akhiran min nafsika anta. Ka gyara kanka, ka gyara alaƙarka da Allah. Don Allah masu kawo mana cajin nan a nan, don Allah masu wayoyinsu kuma kiɗa ne a jiki, don girman Allah su daina kawo cajin nan ana karatu. kun ji dai me muka roƙa da me muka roƙa girman Allah da Allah in Allah yana da girma a zuciyarka dan Allah karka ƙara kawo caji kuma wayarka kida take a taimaka da Allah na eh da masu cajin da wanda ba masu caji ba kullum muna faɗa akan harkar wayar nan yanzu misalin ne da ake yawan bayarwa zaka je ofishin wani babba in dai zaka shiga sai an karbe waya saboda me shi ba wai saboda iya maganar security ba saboda idan kana zaune a gaban wani babba shi yana magana da kai yana magana da duk mutane da yawa kai kuma ka samu minti ka dan ka shigo wurin sa to kuma dan damar yar damar da ka samu kai magana da shi sai wani ya bugo maka waya sai ka dauka ka bar shi yana zaune yana jiran ka ai baka kyauta masa ba to dan me zaka bugo gaban ubangiji da ya halicce ka shi kuma da irin wannan kidan da ya hana a cikin aljihunka ko baka fito da shi ba akwai rena ubangiji ko babu yanzu an ce ka rena sai ka ce ba reni bane amma mutum lokacin da zai sa kafar sai ya ce bismillah ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shigo masallaci an rubuta ko ina a kashe waya amma shi yana ga masallaci ba a isa a sa masa doka ba amma da ya shiga jarabawa za a kwace kuma ransa ba zai baci ba in ya shiga wani aikin ko ya shiga wani ofishi ma za a kwace shi ma ransa ba zai baci ba saboda shi ya kai kansa amma nan yana ga ba mai doka a kansa wani ma sai ga kamar an masa wani abu zai fushi ma ya bar masallaci bismillah ne kuma da waye ya asara ba mai maka wannan fatan dai ba a fushi da masallaci yau ba a fushi da masallaci masallaci wurin so ne wurin kauna ne wurin afuwa ne wurin rahama eh amma dan Allah mu girmama kanmu mu rika aikata abinda Allah subhanahu wataala ba zai fushi da shi ba wannan tambihi ne ba iya ga me wannan wayar ba gaba ɗaya mu ne ba ki da haddani da nake magana yace thumma akhbara an umumi risalati rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan Allah mun dauki sai magana akan gamewar manzancin manzon Allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من أيكوك رسولا أمتعين منزو للناس دمتعين وكفى بالله شهيدا ألا يا إساء في كل يا إساء أمباب شهيدا دمانزان الله صلى الله عليه وسلم أكان أن نبتين فدمانزان تين ففي ألا في كل تو ألا يا إساء شهيدا ونسيم ذلك نحكا kin shaidar mai kin shaida bata cuci Allah da komai ba bata cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai ba duk wanda ya shaida da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin gare shi ne wanda ya ki to Allah ya isa mai shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ambata mana da su asalin wannan darasin ko in ce abinda ke cikin wannan darasi shine akwai tasmiya tasmiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana rarrashin sa ba ga shi waɗannan mutane suna kafa hujja da matsaloli da bala'i da yake samun su su ce waye ya jawo musu su ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka ne ko to shine Allah madauki yake rama masa ko yake ba shi kariya wannan abin da kuke yi ba haka yake ba shi manzo ne don haka idan saƙon da ya zo da shi bai yi muku ba ba laifinsa ba ne ku gan laifin wanda ya aiko shi a gane wannan abin ku harari wannan abin a cikin maganan nan don haka a dangana masa a yi ta tsayuri da shi in musifa ta zo rashin ruwan sama tsadar kayan abinci a ce ai wannan wa'azozin nan ne da ake ai kaza da kaza zuwan annabi shi ya jawo kaza da kaza kafirai sun rika fadin wannan ko munafikai to Allah madauki ya wanke shi yace ba shi bane wa arsalnaka lin-nasi rasulan wannan ya biyo bayan bayani akan wannan musifar in abu kaza ya faru daga Allah ne in abu kaza ya faru daga kanku ne to sai Allah ya wanke manzon sosai shi mun aiko ka ne a matsayin manzo kuma Allah ya isa shaida gare ka cewa kai manzo ne don haka baka kawo fari ba, baka kawo tashin hankali ba, baka kawo bala'i ba, baka kawo cututtuka ba. Wanda duk ya zargi manzon Allah ko shari'ar manzon Allah sun cewa ita ta kawo tashin hankali da fari da musifa da sauransu, to wannan Allah yake zargi da cewa ya kawo masa tashin hankali. Amma an wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku duba ku ga darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, yadda Allah madaukaki baya bari ko sofani a dangana masa na wani abu na laifi. An gane wannan guri? Yawwa, sai Allah madaukaki wanke shi kamar yadda yake a wurare da yawa. A dangana masa wani abu sai Allah ya ce a'a, ba haka bane. Shi in yayi wani abu ko kuskure a zamanin da yake da rai, Allah madaukaki zai tambaye shi, lima dan me kai kaza, dan me kai kaza. Amma kuma duk magana ce ta an manta abun, an kyale shi, an yafe. An gane ba zargi ne na wato ukuba da tahdidi da threat ga mai laifi ba. Allah madauki baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan, amma yakan tsoratar da shi akan wani abu, musamman abin da ya shafi haƙoƙin Allah, musamman abin da ya shafi babin tauhidi da shirka da abin da ya shafi yin ƙarya ga Allah. Allah yana tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai akan wannan. Amma duk abin da ba wannan ba, Allah baya bari a taɓa shi. Allah baya bari ne a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya bashi wannan kariya din. Shi yasa kuka ga in ka karanta sirar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin matukar girmamawar da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kuma da gaggawar su yi da'a ga umarninsa, sawa'un sun fahimta ko ba su fahimta ba. Wanda daga cikin sahabbai ina jin Ibn Mas'ud yana shigowa masallaci, daga daidai wajen masallacin sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da wani ko da wasu, yana cewa ijlisu, ku zauna. Shi yana wajen jin sautin manzon Allah sai ya ce ijlisu, kawai sai ya zauna. Bai fahimci da wa ake ba, bai fahimci zancen ne ba, kawai ya zauna a wuri. Sai daga baya ya fahimci ba da shi ake ba, ya tashi ya shigo cikin masallaci gun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka su ba sa wasa da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne yini. Mun karanta a nan a asirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala an yake fadi da bakinsa, yace wallahi kafin ya musulunta babu fuskar da ya tsana ya gani irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin ya musulunta yace, amma bayan ya musulunta babu fuskar da yake sha'awar ya gani irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma kwarjinin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa baya iya cika idansa da shi, ya tsaya ya kura masa ido ta kallon sai ya ce wallahi zai iya. Shi yasa har yake cewa da za a tambaye shi ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hakikanin siffanta ce ba zai iya. Ku duba fa, ya san shi tuntuni, ba a cikin al-ansar yake, ba a cikin muhajirun yake, da ka ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zama manzo, ya san shi. Amma duk da haka, saboda girmansa, yace baya iya kallon kallonsa ya kura masa ido. Sayyidina Umar wata rana a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya auku ne kuma ma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ji wasu mutane suna daga sauti a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce a kira su. Sai ce daga ina kuke? Sai aka ce ai daga ƙauye suke. Sai ce kun yi sa'a? Ba da haka wadda na kwakwaye, ma'ana ya san uzuri ya bai wa mutumin ƙauye. Yace da ku ƴan cikin Madina ne, kuka ga kuna ɗaga sautin nan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace da kun ga abin da zan yi. Kun ga wani fiqhun shi ma na sayyidina Umar, to akwai wanda ya cancanci uzuri, akwai wanda bai cancanta ba. Da haka ya ƴan uwa musulmi, haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin khasa'is dinsa da manya-manyan darajojinsa sun isa darasi ga rayuwar mutum, ba abinda za a taɓa janabinsa ba ne sallallahu alaihi wasallam, ko da wasa ko da ganganci. Allah ya tsare mu. Yace ala annaka rasulullah, Allah madaukake shi wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida, mun aiko ka ga mutane a matsayin manzo kuma Allah ya isa shaida ga haka, shaida ala annaka rasulullahi haqqan, Allah shine shaida akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaske. Daga duk duniya ta juye baya ta ki karbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi masa shaida a matsayin manzo, to Allah ya isa shaida kuma babu abin da zai rage masa na darajarsa da ladansa da duk abin da Allah ya masa tattali da zai masa gobe kiyama sallallahu alaihi wasallam. Bima ayyadaka bi nasrihi, yace da abin da Allah ya karfafe ka da shi na wato da taimakon sa, wal mu'jizatil bahira, da mu'jizozi waɗanda suke linjaye masu ƙarfi, wal barahin, da hujjoji as-sati'a masu haske masu ƙarfi, yace fahiya akbaru shahadatin alal itlaqi, duk wata shaida da ake nema a tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam risala, to wannan shaida ta Allah ita ce mafi girma. Ko akwai wata? Babu. Babu. Babu wanda ya isa ya bugi kirji ya ga yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da zai iya masa gori. Ko akwai? Babu. Allah shi ya masa komai na falalarsa. Da haka wannan shaidar cewa shi manzo ne ma in duk duniya ba tai ba to Allah ya yi, to kuma wannan shaidar ta Allah ta isa, shi ne ma'anar wa kafa billahi shahida. Yace kama qala ta'ala, kamar da Allah madauki ya faɗa, kul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul illahu shahidun bayni wa bainakum. Wannan shi ma yana tabbatarwa. Kul ka ce ayyu shay'in akbaru shahadatan, wani abu ne mafi girman shaida. Kul ka ce Allah, Allah shahidun bayni wa bainakum, shi ne mai shaida tsakanina da ku. Mana in shaidu biyu a dalai da ake faɗa da ana zancen wani case duk dangane da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a buƙatar su, saboda me an samu babban shaida? Qul illahu shahidun bayni wa bainakum, kuma gashi siffanta ce kul ayyu shay'in akbaru shahadatan. Wannan shi yasa da malami ya kawo mana wannan aya din anan, saboda maganar da ya kawo akan wata kasancewar Allah shine akbaru shahidin akan risalatin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yace fa idza ulima anna Allah ta'ala kamilul ilmi, idan aka san cewa Allah ilimin sa kammalalle ne, tammul qudrati, kuma mai cikakken iko ne akan abin da yake so, azimul hikmati, hikimarsa kuma babba ce, wa qad ayyada Allahu rasulahu bima ayyadahu wa nasarahu nasran azima, kuma gashi ya taimakawa manzansa sallallahu alaihi wasallam da abin da ya karfafe shi da shi, ya taimake shi da shi taimako babba. In aka san wannan, to yuqina bidhalika, za a tabbatar za a samu yaqini annahu rasulullah, ma'ana duk mutumin da ya san wannan abun irin taimakon da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wallahi ya san cewa manzo ne. Me yasa malam Ibnul Qayyim yake ambaton wannan wata magana ya faɗa janibi biyu, ya faɗe ta a bangaren raddin da yake wa kiristoci, haka Ibn Taymiyyah ya faɗa, sannan Ibn Qayyim din ya ambace ta a raddin da yake wa shi'a, ko wata magana da ya ambata a wannan munasaba yake cewa ba a taɓa zagin Allah irin zagin da nasara suka yi masa ba, tuhumar yana da ɗa. To kuma sai yake cewa har yanzu ba a taɓa zagin Allah irin zagin da shi'a suka yi masa ba. To shi'a sun zagi Allah? Me ya zagi? Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu fara da na bangaren kiristoci saboda muƙaranar iri ɗaya, ta bangaren kiristoci suna cewa ba su yarda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah ba, to kuma sai gashi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi ko da Allah ya taimake shi ya rubuza almajiransa ne ma suka zo suka rubuza daunoyi guda biyu da ruma kuma ya yaki shi kansa an tafi ya koki da yawa da ruma wan an yi wasu kuma ba ai ba kamar na Tabuka ba ai ba aka zo aka dawo daga bayan almajiransa sahabbai suka tafi wannan yaki sai da suka rubuza daular Farisa da Rum idan ba annabin gaske bane a ba shi dama ya rubuza daular kiristoci a lokacin in kiristoci a lokacin su ne akan gaskiya to Allah madaukake ya bada damar an rubuza su yaya mutumin da in annabin ƙarya ne Allah ba zai masa wannan abu to wannan ya isa shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene manzo ne na Allah in ka dawo kan kuma maganar abin nan bangaren Shi'a tuhumar da suke yi Qur'anin nan ba na gaske bane sahabban nan sun kafirta sahabbai sun zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal har tuhuma suke sahabbai sun suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal Aisha da Hafsa ma suke cewa sun suka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a rayuwar waɗannan mutane sai gashi Allah ya taimake su suka ci gaba da yada addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi da ya mutu ba su koma bautan Lata da Uzza ba ballantan a ce dama su ba akan addininsa suke ba suka ci gaba da taimakon addinin Allah kuma Allah ya taimake su suka ci nasara akan daular Farisa suka ci nasara akan daular Rumawa idan kafirai ne idan kuma addinin da suke yawo su yada shi ba shine addinin musulunci na hakika ba to hakika ashe Allah ya taimake azzalimai cewa Allah ya taimake azzalimai kafirai an gane akan musulmai na gaske to wannan kuma menene zagin Allah to shine abin da Malam Ibn Qayyim ke nufi ka tuhumi ubangiji cewa ya taimake sahabbai bayan kana tuhumar cewa kafirai ne kuma har zuwa yanzu abin da ake yi na addini duk inda mutum yake a duniya in dai ya musulunta to a sababin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da suka yawo da shi suka kawo mana shi yasa ya musulunta ko akwai wanda ya je ga manzon Allah shi da kansa ya karbo ya faɗi la ilaha illallah a gaban sa a zamanin yanzu babu daga duk mutumin da ya musulunta sahabbai ne suka kai musulunci garin su har Farisan har Rumawan har ko ina sahabbai ne suka kai daga in Allah ya taimake su sun kai kuma a wurin me Shi'a su kafirai ne to ashe kenan Allah ya taimake kafirai wannan zagi ne ga Allah cewa ya taimake kafirai kun gane rancen don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya isa shaida wajen taimakon addininsa kuma duk abin da za a yi na an ka lura da abubuwan da ya yi na taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bashi kariya da bashi tsaro da ɗaga shi da sanya masa tsoronsa da firgicinsa ana ji tun kafin tafiyar tsakaninsa da mutanen in suna tafiyar wata guda ake firgita saboda ya gashi nan ya kama hanya ya taho wannan abun in ba annabin gaskiya bane Allah ba zai wannan abun to wannan shi kadai ya isa shaida daga Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin gaske ne manzo ne daga Allah kun gane wannan ita ma ne yake so ya faɗa mana ne yace tayaqqana yatan yace fa idza alima in ka karanta shi haka ma'ana yace tayaqqana bidalika annahu rasulullah wa illa in ba haka ba kuwa فلو تقول عليه بعض الاقاويل اندا با النبي غسكيا بني اندا با منزن غسكيا بني تو دا اتي يا قرقري قريا سبحان الله الله يطري منزنسا يا ما طري شي النبي صلى الله عليه وسلم ما زي ما الله قريا با تو اما فرضا اكي ابين نن اكي قدراوا اندا اتي يا فدي وني ابو wanda Allah bai ce ba sai yazo yace Allah ya ce in ga muku ai kun ga Allah madaki ya gaya mana me zai walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wati Allah ne faɗi wannan da yayi mana ƙaryar abinda bamu faɗa ba yace mun faɗa yace da mun kama shi da dama kuma da mun katse masa laka in ji Allah mai dauki kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai wannan din ba to amma ana farlanta ashe kenan in shi da darajarsa da girmansa a gun Allah, Allah ya gaya masa wannan magana, to fa min babin aula, duk wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ya zo yayi wa annabi ƙarya, yayi wa Allah ƙarya, yace Allah ya halatta kaza, Allah ya haramta kaza, Allah ya ce in ce muku kaza, alhali kuma Allah bai aiko shi ba, to wannan ya shiga uku. Idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce abinda zai wa annabi shine ya kama shi da dama, to da Allah wancan da me za a kama shi? In wani ne ba manzon Allah ba kuma yawa Allah ƙarya, da me za a kama shi? Allah ne ya san da me zai kama shi, amma ya fi ƙarfin wannan uku ba. Shi yasa babu abin da yake da girman mutum yi wa Allah ƙarya, ko a fatawa, ko a labari, ko a kowane irin abu. Sannan Allah maɗauki ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wanda ya da'a ga manzon Allah shahida. Sai kuma yace me man yuti'ir Allah, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, duk wanda ya da'a ga manzon, to ba wani yayi wa da'a ba, Allah yayi wa da'a, ba dan saboda manzon shine Allah ba, a'a saboda ne Allah din shi yace ai wa manzon da'a, haka shi yasa tilas ne mutum musulmi ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tilas ta rashin zaɓi, tilas ta dole, tilas ta lazimi, domin duk mutumin da ya ƙi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya ce wa Allah ne, ya Allah ni wannan ɗan aiken da ka aiko bana son sa, ban yarda da shi ba, a turo wani. Wa isa yi wa Allah haka? Babu. To don haka tilas ne mutum ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya to aiko a convention na zaman duniya da ake yi a zamanin yanzu da fintini, ko yaƙi ake yi ba a kashe jakada, ko ba gano duk wanda ya zo da takarda daga shugaban wani wuri zuwa shugaban wani wuri, to ba a kashe shi, karɓa ake sai a sallame shi, in ma da wani abu za a rubuta mara daɗi a rubuta a baki zai kai, amma ba a kashe shi. Saboda ne tabbacin cewa daga gun wanda ya aiko shi yake, wannan a halitta fa kenan, to za mu karɓi wannan. Amma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum ya riƙa wani wata-wata akan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk wanda yace zai bauta wa Allah da iya Qur'ani ya ƙi karɓar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shine farkon wanda ya ƙaryata Al-Qur'ani, shine farkon wanda ya ƙaryata Al-Qur'ani. Wannan ayar ita kadai ta isa. In ka aje duk wasu ayoyi ka dauki wannan, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, kaifa takunu ta'atu, ya ake da'a ga manzo? Ko da ma mutum ya ce ai ana nufin a rayuwarsa ne, in ma ana, in ma ka faɗi wannan ka ce a rayuwarsa, to a rayuwarsa iya maganar Qur'ani ya kawo, koko da ya kawo Qur'ani ya yi wasu maganganu, ya yi wani umarnin ko bai yi ba, ya yi a kasuwa ko bai yi ba, ya yi a kasuwa, ya yi a filin idi, kuma duka ba iya Qur'ani kawai faɗa ba, ya yi a taron jama'a, ya ce ya ayyuhan nasu ku yi kaza, ya muminai ku yi kaza, ya jama'a ku yi kaza, umarni ne wannan ko ba umarni ba? To mutum zai ware shi ya ce tunda ba cikin Al-Qur'ani ba zai da'a ga shi ba? Wannan ba daidai ba ne. An gane, don haka mai cewa Qur'ani kadai zai bi ba zai bi hadisai ba, to shi ne farkon wanda ya ƙaryata Al-Qur'ani. Domin Allah maɗauki a cikin Al-Qur'ani ya ce mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta tsaya ba kowa a cikin iya Al-Qur'ani. An gane wannan ko ba a gane ba? Maganganunsa waɗanda ya yi su aka rubuta, kuma ga su suna tare da mu, an ruwaito su, an haɗo su ta hanyoyi ingantattu wanda suka inganta, wanda ba su inganta ba kuma an ware su. Don haka in ya tabbata ya ce a yi sallar azhar kaza, to a yi. In ya tabbata ga yadda ake, ya ce ga yadda ake ruku'u, wajibi kai. In ka ce za ka yi ruku'u na Qur'ani, sai a tambaye ka yaya ruku'un Qur'ani yake. Ko ba ka bane? Nuna mun yadda ake ruku'u a Qur'ani. Miƙe gadon baya da sauransu shi ne ruku'u? Domin in lafazin larabci ne, yin haka sunansa ruku'u. Wannan sun koye kai haka, ruku'u sunansa. Bal ana kiransa sujada ba. Ana itlaqin lafazin sujada akan dan tankofa kai. To amma a sallah wanne iri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana? a ina za mu samu, dole a koma hadisansa cewa a sunku ya a miƙe baya a kama gwiwa, wannan shi ake cewa mene ruku'u, wannan shi ne mustalah din, a ɗago daga ruku'u kuma sai a tafi mai sujada. Kun ga wannan, in an ce sujada ita ce wannan abin da ake yi a ɗora da goshi da tafukan hannaye da gwiwoyi da ƙafafu a ɗora su a ƙasa su taɓa ƙasa, wannan shi ake cewa mene sujada. Amma in larabci za ka bi kawai an ce warka'u wasjudu ka ce ai daga nan ka ɗauko, to ta kalmar larabci ce, ta kalmar larabci ko sun koyar da kai ma ana kiransa sujada, don haka ba ita ce istilahin wannan ba, wannan dole sai an koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaikum. Haka abin da shafi da kiran sallah ta iya da sauransu da sauran duk abubuwa na sallah ba dama ka same su a Qur'ani, dole ne sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai idan zaka ce daga yau ka daina sallar musulmi, sai a ce to an san kuma sunan da za a baka, ko ba haka bane, wani suna za a baka to ku kyale mun ji biyar mun kusa. Allah madauki ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah, wanda ya yi da'a ga manzo to ya yi da'a ne ga Allah, wa man tawalla wanda ya juya baya fama arsalnaka alaihim hafiza, to bamu aiko ka ka zama mai kiyayewa ba akan su. Tasmiyatun ukhra, ko ba haka bane, wani rarrashin har yanzu Allah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya da'a ga manzo ya yi da'a ga Allah, wanda ya juya baya to ba mu aiko ka ka zama mai kiyayewa a kansu, kana yawo da bulala ku dawo kan hanya ku dawo kan hanya, a tsakaninka da su inna ma ala rasul mene al-balagh, wannan shine wajibin manzo, kuma dama duk da kada aikinsa ne ya isar da sako, wanda ya karba zai ga sakamako na alheri, wanda ya ki karba bashi da Allah. To nan ma abin da Allah yake gaya wa manzon Allah kamar ya ce masa ne ba ruwanka, kwantar da hankalinka, ji da kanka, ci gaba da alaƙarka da Allah, waɗannan da suka zama tare da kai za su samu sakamakonsu, waɗanda suka juye baya banni da su. Kai ko wanda Allah yake albarka da shi, ai kaga babu gatan da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan, cewa Allah ya ce a bar shi da waɗancan karkatattu, za ka wa man tawalla fama arsalnaka fama arsalnaka alaihim hafiza, ba mu aiko ka dan ka zama mai kiyayewa mai doka dan doka a kansu ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai kiyaye wannan. Sannan yake wai ƙulu na sa'a, to ma shiga wannan in Allah ya maɗauki ya kai mu gobe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tsayuwa a kan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, muna roƙonsa kuma ya ƙara mana girmama da ƙauna da kuma ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatanmu. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. متى نيلو أن يتكي متنبيا